أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن هدى وبشرى للمحسنين وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a wannan yini na 26 ga watan Jumadal Ula shekara ta 1442 wanda ke yayi daidai da 10 ga watan January shekara ta 2021 da izinin Allah subhanahu wa ta'ala zamu ci gaba da wannan karatu na daura da Allah bamu iko muka faro a wannan masallaci mai albarka markazu Abdullahi bin Abbas wanda ke nan madarkaci a angon Kwarbai cikin garin Zaria cikin ikon Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine darasi na uku daga cikin darussan da muke fatan Allah zai ba mu ikon gudanar a kan wanda littafi mai albarka manzumatu tafsir ko manzumatu ulumul qur'an na babban malami Sheikh Abdul Aziz Az-Zamzami rahimahullah a baya malam yi mana bayani cewa littafin sana da kida akwai mukaddima sauran kuma sai sauran bayanai a inda muka ji cewa akwai babi guda 6 ko kuma ukut guda 6 sannan kuma akwai anwa na ulumul qur'an guda nawa ne malam ya kama ne yace zai kama na guda 55 jazakumullahu khaira sannan kuma mun ji maki da madani menene ake nufi maki menene ake nufi da madani mafi shahara mafi karfi shine madani maki ma nazala qabla al-hijra fi ayi makanin min al-amakin wal madani ma nazala ba'da al-hijra fi ayi makanin min al-amakin wannan shine fatawa mafi karfi sannan kuma malam yi mana bayani akan surorin da aka danganta zuwa ga Makka da kuma da aka danganta zuwa ga Madina yi mana bayani kuma kan abin da ya shafi hadris da safari ayoyin da suka sauka lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cikin halin tafiya waɗannan ba su da yawa a cikin alkur'ani ina jin su ne muka fara ji ko to zamu tashi akan baiti na 25 ne da izinin Allah subhanahu wataala haka yake 26 ko to barakallahu fikum ويوم بدر سورة الأنفال أكني نعم ويوم بدر سورة الأنفال ما هذان خصمان وما بعد تبع إلى الحميد ثم إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم الله كسام داتي ويوم الفتح سننكما Suratul Anfali ga kan karatun mana shine mutada Suratul Anfali kaga Suratul Anfal ma ahadani khasmani da kuma azan hadani khasmani kasamu fi rabbihim yawma badal su sauka ne a lokacin yakin badar ma'ana daga cikin jerin gwanan ayoyin da suka sauka a cikin halin tafiya da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi akwai suratul anfali ta sauka ne lokacin yakin badar kamar yadda malam yayi bayani a farko zamu dan takaito din sun bayanai saboda mu samu da izinin Allah mai karatun almuhim dai ya zama duk abin da zakai aka faɗa nan mai muhimmanci ko kuma ishara zuwa ga wasu tafai kai kokari kai jotin down ka rubuta shi saboda ka koma zuwa ga wadancan littafin ka samu bayanai wannan shine zai baka dama ka daɗa fahimtar karatun kai ma ka iya isar da sako da izinin Allah subhanahu wataala to suratul anfali tana ɗaya daga cikin jerin gwanan surorin da suka sauka a lokacin halin tafiya kamar yadda hadisin Imam al-Bukhari ya tabbatar da haka da isnadi har zuwa ga Abdullahi bin Abbas cewa suratul anfali ta sauka ne lokacin yakin badar sannan kuma daga cikin ayoyin da suka sauka lokacin yakin badar akwai haza niqtas haza niqtasmani ayoyin dake cikin suratul haji haza niqtasmani iqtasamu fi rabbihim falladhina kafaru lahum qutiat lahum siyabun hadde zuwa dai karken aya ta 23 wa hudu ila at-tayyib min al-qawli wa hudu ila siratil hamidi shine ma dan yake nufi da wa ma ba'du taba ma din nan musuliya ce tana da manan allazi ay wallazi ba'du sannan abin da ke gaba watan ba hadan khusmani ta dai kai ba hadda abin da ke gaba taba'un shi ma yana mai bin wannan hukunci ma'ana hadan khusmani ta sun fi rubihim hazwa ina har zuwa ila suratul aziz alhamid ila suratul hamid wudu ila tayyib min alqawli wudu ila siratul hamid suna daga cikin ayoyi da suka suka a wannan lokaci cikin halin tafiya ko kuma a wannan guri na badar cikin halin tafiya ayoyi ne guda biyar a jere to sai mallan ya ci gaba da cewa ila alhamid ko ثم إن أقبتم فأجبوا بمثل ما أقبتم سننكما وإن أقبتم فأجبوا بمثل ما أقبتم ولئن صبر به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين وتنن تناجي daga cikin ayoyin da suka sauka a cikin suratul nahl aka ne ko aya 126 ita ma tana daya daga cikin jerin banan ayoyin da suka sauka a lokacin yakin Uhud saboda hadisi da yazo cikin sunanul baihaqi dalailul nubuwa nan shi ya kawo hadisi akai kamar da idan mun kuma cikin al-kitabul mustaqa ulumul qur'an da zamu gani insha Allah subhana mana sai ci gaba da cewa bi uhudin wa arafatin rasamu al-yawma akmaltu lakum dinakum aka ne ko masha Allah rasamu malamai sun zana ma'ana malamai sun yi bayani cewa daga cikin ayoyin da suka sauka cikin halin tafiya kuma bi uhudin ai fi uhudin a uhud malan yayi sarfu ko to yayi tanwini wa arafatin afwan to akwai tadmin anan gurin ya kamata mun kuma bayan idan shi wa in akabtum fa'akibu bi sima uqibtum bihi wa in sabartum lahu khairul lisabirin tana dai daga cikin ayoyin da suka sauka a lokacin tafiya shine malai ce ثم إن أقبتم فأجبوا بمثل ما أقبتم به بأهود تضمين شيني متعلقي وكما نينا حدين دبا نادير كتسن جيرون قوانان آين دسك سوكو لو كتسن تبيا ألو كتسن ياجن أهود أكوي مني آين دي كتسن سلط الأنفال وإن أقبتم فأجبوا بمثل ما أقبتم به تو ياجا ما دينام كما سنسي كما تسابا مغانا وكما تسابا بياني wa arafatin rasamu ay wa rasamu arafatin sannan malamai sun yi bayani cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum ita ma tana daya daga cikin ayoyin da suka sauka lokacin tafiya sannan kuma ita wannan nan aya ta sauka ne arafatin ranan hawan dutsen arfa ranan arfa akan dutsen mene akan dutsen uhud aka ne ko Annabi sallallahu alaihi wasallam kan dutsen arfa afwan yana kan dutsen arfa annan ne aka sauka mishi da al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina rasamu bi ma'ana katabu wato malamai sun rubuta a cikin littafin su kusan ar-rasmi da namanan al-kitaba sun yi bayani a rubuce cikin littafin su cewa wa ina kaftum fa ajibu bi sunna ukibtum bihi walain sabartum lahu khairul lisabirin ta sauka ranan arafa a wani gari ta sauka a garin makka amma tana da hukuncin menene madaniya bayan kuma ba saboda tarifin nan da yafi shahara yafi gamewa yafi zantuwa karbabbe wajen malamai cewa duk abin da ya sauka na alkur'ani kabilar hijira makki ne da abin da ya sauka kuma bayan hijira madini ne wannan to kaga wannan inda ni ne ko kuma kai zaka ce ai makkiya ce to amma ta fada cikin wani ayoyin da aka danganta zuwa ga madini duk da cewa ta sauka ne a garin makka Allah ka sa mu dace amma akwai waɗansu ikhtilafat da malamai suka dan samu ƙare juna ilimi akai sai dai malam ya tattaro mana mafi ƙarfi ne bayani ne mafi ƙarfi wa ma zakarna hahuna al-yasiru wal hadari wuquhu kathiru wa ma zakarna ai wallazi zakarna kaga dukkan bayanan da muka maka hahuna anan dangane da ayoyin da Allah ya saukar da su annabi sallallahu alaihi wasallam cikin halin tafiya al-yasiru sune masu sauki ma'ana sune waɗanda ba su da yawa qalilu bi ma'ana amma wal hadari wuquhu kathiru ai wa na'am to haka dai zamu yi saboda koma lamiri ko wal hadari ayoyin da suka sauka alhalin manzo sallallahu alaihi wasallam yana cikin halin zaman gida ba yana mai tafiya ba wuquhu kathirun zuwan sa shine yafi yawa ma'ana da zaka raba ayoyin alqur'ani zaka ga ayoyin da Allah ya saukar da su alhalin manzo sallallahu alaihi wasallam zaman gida su suka fi yawa wadanda aka saukar da su a cikin halin tafiya ba yawa dan uwa akwai sun da muke karatu littafin nan title din ta ma muka sa akai muka yi anurul albab makarantan malam abdullahi Allah ji kansa ko kuma kusa da masallacin malam abdullahi Allah ji kansa ajin malam abdullahi abba bayan dalili ta sa ya bar abin nan ya dakata da karantawa ajin na dauki ajin da wani lokaci to cikin ku Allah subhanahu wataala muka sa to gaskiya mun karanta littafin amma ban ji dadin karanta littafin ba sai a yanzu to kun ga ka shi ilimi yake in dai zaka rinka bincike kana bincike da sauran su to za kullun kana da jin dadi ne kana da morewa kuma idan muka tsaya kananan littafai ku ta yi ba da za mu more karatu ba yanzu an yi magana al-burhan fi ulumul qur'an na imam az-zarkashi mun yi magana al-ittikam fi ulumul qur'an na imam suyuti mun yi magana mabahis ulumul qur'an na mannan al-qattani ga dirasatu fi ulumul qur'an na doctor muhammad bakr isma'il sannan kuma ga manahil irfan sannan mun mashayar ruwa mukan kwada ilimi ga dai sunan to ya kamata a ce yanzu duk yanda za a yi kokarin Allah ya hore maka su wadannan littafai domin yawan bincike cikin littafan magabata malamai sun shine zai baka dama ka kware ka daɗa fahimtar ilimi sannan kuma duk lokacin da ka zo na kana yi sai a dauka wani professor ne daga Misra alhani a madar ka shiga karatu to Allah ka san mun yi asara to yanzu kuma malamin zai shiga bayani akan an-nau'ul khamis was-sadis an-nahari wal-layli ikon Allah wai har ma akwai ayoyin da suka sauka cikin yini akwai wanda kuma suka sauka lokacin dare su ne yanzu a yi mana bayani an-nahari daga an-nahar ne wannan wata nan yau da ana ce mata ya'un nasab al-layli kuma daga al-layl ne ga wata latifa kan abin da ya shafi ilmin rasmul usmani kalmar al-laylu lamun guda nawa ne zamu gani a rubuce guda biyu ko ɗaya lamun za'ida ce lamun la shamsiyya ce sannan kuma ɗaya lamun din ta gaba lamu ce asliya hiya min binyatil kalima tana daga cikin harufan da aka gina kalmar da su to amma yikun Allah kuma su sahabbai da suka rubuta kalmar al-layli a cikin alqur'ani duka da lamun da suka rubuta mushaddada da lamun guda dai suka rubuta saboda fa da ku da wannan don wani lokaci sai ka hada alqur'ani amma in wani ya nuna maka wani abu sai ka ta mamaki shekara na 20 fa amma kuma ban kula ba to Allah ka sa mu dace Ibrahim diddiki cikin alqur'ani babu na cikin suratul bakara babu ya'un Ibrahim sai da kan Ali Imran har zuwa karkin qur'ani ne akwai ya'un za ga ya'un an rubuta ta sosai amma a cikin suratul bakara babu ya'un kwata kwata mu ban cewa ku to Allah ya ba mu iko Allah ya sa mu dace malam ya ci gaba cewa wa suratul fatihi atat fil layli wa ayatul qiblati ay fawalli wa qawluhu ya ayyuhan nabiyyu qul ba'du li azwajika wal khatmu saqul Allah ka sa mu dace wannan shine baiti na 30 wa suratul fatih atat fil layli sai ka ce wa atat suratul fatih fil layli ita kuma suratul fatih ta sauka ne da daddare saboda hadisi da imamu bukhari ya rawaito wa ayatul qibla sannan ayan nan da take magana akan canja mu manzo sallallahu alaihi wasallam alqibla ita ma ta sauka ne da daddare cikin dare Allah ya saukar da ita kadin na waje ta kallubo je ka fisama fala nuwalli innaka qiblatan tardaha fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram to da kana aka canja mu manzo sallallahu alaihi wasallam alqibla zuwa ga ka'aba to wace ce ayatul qibla shine malam sai yace ai fawalli yayin sai fassara mana cewa ita ce fawalli ma'ana ayin da aka sami fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram wa qawluhu ya ayyuhan nabiyyu kul to sannan kuma yana daya daga cikin jerin gwanan ayoyin da suka sauka da daddare akwai ya ayyuhan nabiyyu to ya ayyuhan nabiyyu da suna da yawa cikin alqur'ani to malam sai ya fayyace mana cewa kul ita ce ya ayyuhan nabiyyu kul to a ita ma ya ayyuhan nabiyyu kul din zai yi ya kila samu biyu ko uku shine malam gaba sai ya ce mana li azwajika ba'du ya ayyuhan nabiyyu kul li azwajika haka ne ko wa banatika ta sauka da yaushe ne ashe kaga wannan an fitar da ya ayyuhan nabiyyu kul liman fi aidikum minal ashe kaga ba ta ciki kun gani ya ayyuhan nabiyyu kul wace aka samu li azwajika a gaba ne ita ce ta sauka da daddare ita ma akwai asari akan haka to ai tun da ya ce maka ya ayyuhan nabiyyu kul li azwajika zaka iya kare cewa ko ba zaka iya ba zaka iya kare cewa shi yasa malam sai ya ce wal khatmu sahul ai wasahul al khatmu kare ta ayan ayayin sauki yanzu ko tun da ya ka maka li azwajika inda ya ce ya ayyuhan nabiyyu kul li to zaka tsaya kai ta dawurce ka dawurce ka rasa wace ce to a tun da ce maka kulli azwajika ai zaka iya kare kewaye to Allah ka sa mu dace wa qawluhu ya ayyuhan nabiyyu kul ba'du li azwajika wal khatmu sahul anil latifi hal banatu lallati khusat biha azwajuhu fa athbiti afto in ma mun yi kuskure zai zamu ga yara eh in ma mun yi kuskure zamu ga yara mecece wace aya ce yake nufi da ya ayyuhan nabiyyu kul li azwajika ani allati fi hal banatu ma'ana ina nufin ani bi ma'ana aqsudu ina nufin ayan nan ne da aka kawo ambatan ya albanati ko ayyayin manzo sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nabiyyu kul li azwajika wa mini wa banatika Allah saka da alheri lallati khusat biha banda wanda aka kebance ambato mene ambato azwajuhu ambatan matansa kawai fa asbiti to ka tabbatar da wannan wace ce aka ambato matansa kawai ya ayyuhan nabiyyu kul li azwajika in kuntunna Allahu akbar malam wallahi mu dage mai haddan qur'ani wallahi cikin haddan alqur'ani don Allah akwai garabasa yanzu duka mun na san ana yin boko akwai wanda bai so ya mishi promotion zuwa aji biyu ko uku ko hudu ko biyar kowa so yake ga shi ya samu certificate ya gama ko wannan dauran ma akwai certificate insha Allah da Allah da za ba ai kaga abin morewa ne to ballantana kuma cikin gidan aljanna manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mana al-mahir bil qur'an ma asfata kiramil barra ko ka karanta alqur'ani a nan duniya na farko ka kware wajen karatun shi Allah ya baka lada sannan ga tukuici tukuicin mala'iku ne za a baka sune bodyguard naka san wani magara ba su sai mun shiga cikin gidan aljanna kana karantawa ana maka promotion kana karantawa ana maka promotion Allah ya sa mu dace akwai sahabbai da bayan shekara 50 suka dawo suka yi haddin qur'ani kuma sun ci riba rayuwa ta fitsa da a lokacin nan yanzu fa rayuwa tana da araha akwai wata makaranta da ni a garo ta makarantar su malam Bello sun gayyace ni bada shahada ga wanda suka kammala hadda ana aka kira wata tsohuwa wata dattijiya malan ta fito ne tana dogare da sanda rayuwar shekarun da sirga sun shiga ita ma aka ba ta satifike na girma ma ta haddace izubi 30 tana duke fa ka fito da ita fa har izubi 30 to yabo wa ina kake ina nike ga ma shi hutun corona da ake ciki yanzu ai sai ka amfani da mun koyi ka ta haddace ayoyin alkurani wallahi ko da aya daya ce a sati da yi malan garaba san fa zaka same ta fa Allah ka samu dace Allah ka mana jagora ya isa ka gane falalan ma bayan shahidan da suka yi yaki lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam idan za a sa su a cikin kaburbura sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wanne ne yafi su yin haddin alqur'ani sai a ce wani sai ya ce to shine a gaba kun ga za a fuskanci ubangiji gashi an sa mahaddaci a gaba bai kamata mu gane falalan haddin qur'ani ba ka gani to Allah ka sa mu dace ani latifi hal banatu lallati khusat biha azwajuhu fa athbiti wa ayatu thalathati alladhina alkullifu bi tawbatin yaqina na daga cikin jerin gwanan ayoyin da suka sauka a cikin dare akwai ayan nan ta cikin suratul tauba wace kenan wa ala thalathati alladhina kullifu hatta idha daqat alaykum al-ardu bima wadaqat alayhim anfusuhum bima rakabat wadaqat alayhim anfusuhum wadhannu an la marja'a min Allah illa ilayhi thumma taba alayhim ko to alhamdulillah wannan nan aya ce daga cikin ayan suratul tauba aya ta 118 tana ɗaya daga cikin jerin gwanin ayoyin da suka sauka cikin dare akan su wannan Ka'ab bin Malik ne ko to Allah ka kara masa sabon manzo sallallahu alaihi wasallam daraja bi tawbatin yaqina ai fi tawbatin wannan ka san shi tare da yaqini cewa mene tana da daga cikin ayoyin da suka sauka a lokacin dare fa hadhihi ba'd lil layli ala anna al-kathir bin nahari nazala to akwai allazina wannan alifin din laluran waka ya kawo shi kun ga ai idan ya tsaya allazin sakina ne za su duko to sai sauke wannan alifin din ana ce mishi alifin itlaq ai khulifu bi tawbatin yaqina ko to fa hadhihi malan yace kun ga wadannan ba'dun lilayyin wannan wannan tanwini ana ce mishi tanwini iwab wa ana wadannan wani bangare ne na wadansu ayoyi da suka sauka lilayliyin cikin dare ala anna al-kathir didda cewa mafi yawan ayoyin alqur'ani nazala bin nahari sun sauka ne a cikin yini kenan da ya duba sai ga wadanda suka sauka lokacin dare su suka fi kankanta sai ya kawo mana su yanzu duk ayoyin da kaga ba su a cikin wadannan da muka gansu yanzu to ka tabbatar da cewa sun sauka ne a lokacin yini kawai malaman nan sun iya bincike wai sai sai da suka dalibobin nan irin waɗannan ayoyi to Allah ya saka musu da alheri sannan ma ne zai mana magana akan annau sabi wa thamin nau'i na bakwai da kuma takwas shine sayfiyun wa shita'iyun to mana zai ka mana ayin da suka sakani lokacin sanyi da kuma lokacin zafi sayfiyun shine lokacin me ne malamai lokacin sanyi shita'i kuma lokacin zafi safiyatun ka ayatil kalala washata'i kal ashrifi fi aisha Allah ka kara ma sayyidatuna aisha yarda sayfiyatun ayun da suka sauka lokacin sanyi ka ayatul kalala kaman ayatul kalala fadin Allah madaukake sulki cikin suratul nisa'i aya ta 186 Allah na cewa yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala a dai zuwa dikkan aya tana dai daga cikin jerin gwanin ayun da suka sauka lokacin sanyi washata'i sannan kuma wadanda suka sauka ko wanda su sauka lokacin zafi kal ashrifi aisha Allahu akbar wata rana manzo sallallahu alaihi wasallam yana zaune da sayyidatuna aisha sai ya ce mata ni ina sani idan kina farin ciki da ni ina sani ina ganewa in kuma kina cikin damuwa dangane da ni ina ganewa sai ta ce to kaman yaya sai ya ce mata idan kina farin ciki da ni zaki rantsi da Allah sai ki ce wa rabbi muhammadin ina rantsuwa da ubangiji muhammadu in kuma ba kina cikin damuwa dangane da ni in kin tashi rantsuwa sai ki ce sai ki rantsi da Allah kawai kai sai ki abuda sunan Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan sai ki nuna kana dama kai raha da iyalinka sallallahu alaihi wa sallam kai ai wato malam mu samu ishratun nisa ishratun nisa ba ashratun nisa ba da kasran ainin ishratun nisa na imamun nasa'i ya zauna ne sai bibiyi hadisan da suka yi magana akan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ta turo mana su ya rubuta littafi musamman kaman bulugul manam littafin take ishratun nisa duk da ke ba a cika samun littafin ba amma wanda yake neman littafin ya same ni ko ya samu balalo insha Allah sun ta'ala za a fita mishi da shi a buga mishi kamar haka ishratun nisa na limamun nasa'i zai kawo maka gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaza da kaza da kaza sun faru ga kuma yanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya magance wannan abu kaza da kaza da kaza sun faru dan ƙara kulla mu'amala tsakanin manzon sallallahu alaihi wasallam da shi da iyalansa mu ma sai mu koyi amma ba ka je ka koyi na tura ba laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ko iswatun hasana Allah ka sa mu dace to washe ta yi ayin da suka da ta sauka lokacin da ko suka sauka lokacin zafi kal ashri kaman ayoyin nan ne guda goma fi aisha wanda suka sauka dangane da al'amarin sayyidatuna aisha bayan an mata kazafi akan cewon tayi zina Allah shi kara mata daraja sayyidatuna aisha bata zina ba bata aikata fasikanci ba abin ma da ya kama da haka bata yi ba to sai Allah da kanshi ya saukar da ayoyi guda bakwai haka ne ko kamar yadda yazo cikin hadisi cikin sahih muslim ayoyi guda goma Allah saka da alheri ayoyi guda goma suka tsarkake ta cewon bata yi zanam nan ba innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun Allahu akbar an yi masa sayyidatuna Aisha kazafi kaga mu fituna ne sharri ne a gare mu u domin uwan mu ce wallahi ko kaci ko kaso wallahi uwan ka ce wa azwajuhu ummahatuhum haka Allah ya ce to Allah ya ce uwar ka ce kaka ce ba haka ba kai waye to Allah ya shirya Allah ya shirya to waɗannan ayoyi guda goma shafi ɗaya ne kusan da guda an musafil madini ina jin in ka bude za ga yana bangaren dama ko to alarumin bi sun bi ne sun bi sai ta sai azya fadakar da mu to Allah ya saukar da waɗannan ayoyi goma a lokacin zafi yana tsarkake baiwarsa baiwar Allah sayyidatuna Aisha Allah ya kara mata yarda to wannan na'am to sai mene kuma gaba annabi ta sai alfarashi sai nau'i na tara ayayen da suka sauka a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam yana kwance akan shifidinsa lallai Allah na ji da manzonsa ba ma a zaune ba yana kwance kaman kai ne kana kwance to mana su mata su yakuri amma dai na san mani ya tani dukan su mani ya tani ba ta kada zo ta baka abinci ta baka ruwa ka sha ai ana ji da kai ko to wa fi zalika falyatina husul mutan nabi Allah ka sa mu dace ka ayati salasatil muqaddima fi nawmihi fi baiti ummi salama yalhaquhu an-nazilu mithlu ar-ru'ya likawni ru'ya al-anbiya wahya da daga cikin ayoyin da suka sauka ko kuma ayoyin da ta sauka alhalin manzo sallallahu alaihi wasallam yana kan shimfidan sa shine ka ayati salasatil lati ayat ka muqaddama ka ayati salasatil muqaddama ita ce waɗannan ayoyin da take magana akan waɗannan mutane guda uku da suka saba ba su tafi yakin Badar ba ko yakin Tabuka hadisin nan cikin Riyadus Salihin ba to ayan da sauka akan wadannan mutane guda uku da basu je yakin Tabuk ba ita wucin nan ta sauka ne alhanin manzo sallallahu alaihi wasallam nan kunci akan shifidar sa Allah ya saukar mishi ita wata rana sayyidatuna Aisha tana nan kunci tare da manzo sallallahu alaihi wasallam yanda miji da mata suke kunci shikenan sai ta ga jikin shi na makirkita jikin shi na makirkita alhanin ko ana cikin yini ne mai sanyi fa makirkita sai ta ga jikin shi na makirkita yana makirkita ga zufa na gangaro masa sai ta gane ashe ana masa wahayi wannan na daga cikin abin da sayyidatuna Aisha take da alfahari da shi in sun taru ka san mata ko yanzu ne suka taru a gidan biki wani sun tafi ka ai ni miji na minister ne wannan ai ni miji na likita ne ai ni miji na lecturer ne ai ni suna alfahari da wannan to idan mata ya Annabi sallallahu alaihi wasallam sun taru kowa tana nuna darajar da Allah ya bata sai sayyidatuna Aisha tace to ku ne ni ko duk cikin mata Annabi sallallahu alaihi wasallam babu wacce yana tare da ita aka yi mishi wahayi sai ni Allahu akbar to ga Zainab ita kuma ko Zainab ko ita kuma duk sai sun gama sai to ai ku duk a nan kasa aka aure da ku ni da ka daura aure tun daga sama fa Allahu akbar ba na ne mu je mu nemi ishiratun nisa wallahi in ka fara karanta littafin nan sai ka ji kaman kaka bari malam mu je mu nemi littafin nan Allah ka sa mu dace na'am to ba ta fara cin gaba Allah ran ba da yake cewa zai zabarar da masu ɗaya su kara biyu masu biyu su kara uku masu uku su kara da hudu ko to Allah ka sa mu dace na'am fi nawmihi fi baiti ummi salama waɗannan ayoyi wannan ayan ta sauka ne alhanin manzo sallallahu alaihi wasallam yana kwance da yin shirin bacci ba wai a cikin bacci ba yayin shirin kwanciya bacci ya kwanta bai bacci ba shikenan sai Allah ya saukar da ayoyin fi baiti ummi salama kai a cikin ɗakin ummi salama aka saukar da waɗannan ayoyi yadaquhu an-nazilu fi mithli ru'ya sannan kuma والنازل اسم الفاعل لنا نزل والنازل مثل رؤيا يلحقه sannan kuma sai ayan da ta sauka annazil ma'ana aya da ta sauka مثل الرؤيا kaman kwatankwacin wacce kaman والنازل ko kuma يلحقه النازل ayan da ta sauka ita ma tana haduwa da wacce nan مثل الرؤيا kamar ayan da ta sauka a wani hali kamar na mafarki za mu dawo mu bayani likauli ru'yal anbiya wahya saboda likauli ru'yal anbiya saboda kasancewan mafarkin annabawa wahyan wani nau'i ne na wahayi abinda malam ke nufi akwai aya da ta sauka ko sura ka caukau da ta sauka alhanin manzo sallallahu alaihi wasallam yana cikin wani hali wannan halin wani hali ne kaman hali na bacci tunda ya ce mithlu ru'ya mithlu ya ce adat tashbih ko suna ne kuma adat tashbih ne manzo sallallahu alaihi wasallam na'am to manzo sallallahu alaihi wasallam wata rana kamar yadda sayyidatuna Aisha ta bayani a cikin hadisin Bukhari awwalu ma budi abihi sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya salihah fil nawm an fara manzo sallallahu alaihi wasallam shimfida kafin saukan wahayi sai ya rinka yin mafarki kuma nagartaccen mafarki mai kyau manzo sallallahu alaihi wasallam bai taba yin mafarki ba face abin da ya mafarki akan shi din nan Allah ya nuna mishi shi karaba to wannan na daga cikin abin da malam ya sanye kawo cewa kenan duk abin da sallallahu alaihi wasallam ya gani a cikin mafarkin sa shi ma wani nau'i ne na mene na wahayi a cikin bacci shi ma wani nau'i ne na wahayi shi ne abin da ke malam ke nufi da yalahaquhu an-nazilu mithl ru'ya ma'ana ayoyi abin nan wani nau'i na mafarki da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi akan wani hukunci shi ma za a iya hada shi da ayoyin da suka sauka alhalin manzo sallallahu alaihi wasallam ina zauna akan mene ko kwance akan mene shi fidarsa domin mafarkin annabawa wani nau'i ne na wahayi annabi ibrahim kafin ya kai ga lokacin da zai je kai dansa annabi isma'ila yinka shi ta ina ne ya receive sako ta mafarki falamma balaga ma gussa aya qala ya bunayya ko kuma ya bunayyi inni ara fil manami anni azbahuka fanzo maza tara ku gani ya kira dan shi ya ce masa to kai ni fa na gani Allah ya nuna mu a cikin mafarki cewa in yanka ka a cikin mafarki inni ara fil manami yanzu in ba wahayi bane zai kokari ya zartar ka gani nau'i ne na wahayi fanzur ma za tara a wata qira'a fanzur ma za turi kala ya abati fa'al ma tu'mar satajidni insha Allah imam hamza kuma yace insha Allah haka ne ko to Allah ka samu dace shi yasa mallam yace mithlu ru'ya likawni ru'ya al-anbiya wahya idan annabi Allah ya umurce shi da wani abu a cikin bacci to shi ma wani nau'i ne na wahayi za a iya hada shi aka da iya hada shi da jerin gwanan ayoyin da suka sauka karara alhanin yana kan shimfidin sa sallallahu alaihi wa sallam kalmar ar-ru'ya karkenta ta karke da menene alifin ko to wajen rubutu duk inda kaga an rubuta ar-ru'ya da alifin to mafarki ake nufi in ko ka ganta akwai tabuje a karkenta ar-ru'yatu da tabuje to wannan gani ne na ido mun gani gani ne na ido in kaga rubuta da ta'un in kaga kuma an rubuta da alifin to wannan mafarki ake nufi Allah ya samu dace sannan kuma sai nau'i na 10 an-nau'ul 'ashir asbabun nuzul sababin dalilin saukan aya kuma kamancin wannan bayan ya ci gaba da cewa وصنف الأئمة الأسفار فيه فيمم نحوها استفارا ما فيه يروى عن صحابي رفيع وإن بغير سند فمنقطع تمنيني معنى أسباب النزول إن أنت أسباب النزول أسباب جمعي للسبب دليلي آيوين القرآن إذا كنت ترزاق سنكس كشيك أكوي آيوين دا Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da su ne kawai babu wani abu da ya faru ya saukar da su ne domin ya shiryatar da bayin sa yanda za a bauta mishi ko kuma wadansu hukunci hukunci kamar ayoyin da suke magana akan tauhidi da makamancin wannan ayoyin da suke magana akan aljanna da wutar da sauransu akwai kuma ayoyin da kafin Allah ya saukar da su sai da ya kaddar faruwan wani abu a nan kasa a bayan kasa sannan sai mene sai ya saukar da ayoyin suna dauke da hukunci da ke da alaka da waɗannan abubuwan da suka faru kafin misali sai da tuna Aisha kafin Allah ya saukar da waɗannan ayoyi guda goma innal ladhina ja'u bil ibti usbatun minkum la tahsabuhu sharra lakum sai da ya kaddara akai masai da tuna Aisha kasafin zina alhalin bata yi ba sannan ne sai ya saukar da ayoyi da suke magana akan ga hukuncin kasafi shi yasa ma Allah ya ce la tahsabuhu sharra lakum bal huwa khairul lakum kaga ayoyin suka sauka da hukuncin mene hukuncin kazafi da kuma tona asirin waɗanda suka yi wannan hukuncin nan ko kenan ayoyin da suka sauka da dalili ma'ana Allah ya farar da wani babayen kasa su ba su da a cikin Qur'ani to su ne malan zai kama na haka ma wajen hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam su ma akwai asbabu rulul hadith akwai littafin al-lam'u ko makamancin haka fi asbabu rulul hadith na Imam Musayyidi da wasu malamai da suka rubuta akan wannan kamar hadisin tambayin da aka yi mishi akan ruwan teku ko kaga shi ma ai Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba da wannan hadisin ba ko ya ba da hadisin ne sa kuma kun tambaya da masunta suka yi shi to kamar haka akwai ayoyin da Allah bai saukar da su ba sai da ya farar da ya kaddara faruwar wani abu bayan kasa sannan ya saukar da waɗannan ayoyi kuma irin waɗannan ayoyi ba za ka fahimci hakikalin fassarar su ba sai ka san hadisa abinda waki'a da ta faru a bayan kasa din incident da ya faru sannan ne zaka iya fahimtar waɗannan ayoyi shine malam sai yace wasannafal a'immatu lalle malamai sun rubuta sannafa malamai sun rubuta katabu a'imma jami'i ne mene imam imam malamai sun rubuta asfaran asfar jami'i ne mene na safar ko kama fal himari ya hamilu asfara ga kalmar ci a cikin alqur'ani malamai sun rubuta littafai fihi ay alaihi akan asbabun nuzul din haka wannan ba littafi bane da za a yi maka bayani akan asbabun nuzul komai da komai ba sai dai a darrare maka wani abu da ke da alaka da shi ka koma ka littafin da aka rubuta akan asbabun nuzul shine malamin sai yace fayammim nahaha ma'ana ka nufanci waɗannan littafan ma'ana ka koma zuwa ga littafan da aka saukar da aka yi bayani akan asbabun nuzul din ka samu bayani istifsara haka ne ko istifsara dan neman bayani istifsar shine neman bayani ko neman ilimi kenan idan kana son ka samu bayani gamsashe akan ayin da aka saukar da su da dalili to ka je littafin da aka rubuta akan asbabun nuzul al-imam al-wahidi ya rubuta littafi akan sababun nuzul sannan kuma al-imam al-ja'bari ko jubari shi ma ya rubuta akan asbabun nuzul al-imam suyuti ya rubuta babun nuzul fi asbabun nuzul ya rubuta kuma yazo ya rubuta littafi akan asbabun nuzul so yana da kyau mu ji mun mini littafin da aka rubuta musamman akan asbabun nuzul sannan kuma ibn hajar shi ma yana da littafi akan asbabun nuzul al-ujab fi asbabun nuzul so yana da kyau mu ji mun waɗannan littafai Allah ka sa mu dace ma fihi yurwa an sahabiyin rufi wa in bi ghairi sanadin fa munqati ma yurwa fihi ma musuliya ce tana da ma'anar allazi ay allazi yurwa fihi dukkan abinda aka ruwaito akan sababun nusul an sahabiyin daga sahabi rufi kun ga fi'ili ne nan ko to nan yayi itlaqi ya kawo fi'ili yana nufin menene yana nufin siffa ma'ana marfu marfu shine ma'anar rufi kun gani dukkan abinda aka wani dalilin saukan aya in dai daga sahabi ne kai tsaye alhalin isnadin mai kyau ne to nan ka bashi hadisi ne marfu sahabi yace aya kaza ta sauka ne kan kaza kai tsaye sauki ayan ta sauka ne kan kaza ai sababun nuzul ai ya kamata ne a ji daga bakin annabi ko bai ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sababun nuzul aya kaza 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 ne kaza ne a'a sai sahabi kai kai sai yace sai ko mu duba mu ga wannan hadisin yana da isadi ingantacce to ka bashi hukuncin hadisi marfu'i kawai mun fahimci wannan ko akwai misali da dama fa idan muka shiga cikin wannan littafin insha Allah wa in bi ghairi sanadin sannan kuma idan kawai aka kawo aka ce sahabi wane ya ce kaza sababun nuzul na aya kaza kaza ne to wannan fa mun kade sai a dauke shi hadisi ne a bawar iri mun kafe dama mun kafe shine wanda aka sami aka samu gibi a cikin isnadin sa mutum da yake koko mutane guda biyu amma ba jira ba ko kamar da yake da yojin malaman hadisi din Allah ka sa mu dace aw tabi in fa mursalin wa sahhati ashiya kamali ifkikin min qissati aw tabi in ko kuma aka samu riwaya daga tabi'i Hassan al-Basri ko kuma a sami Imam Malik ko kuma a samu wani tabi'i daga cikin manyan tabi'ai yace dalilin saukan aya kaza shine kaza to wannan sai ka ce mishi mun abu sai ka ce mishi mursal fa mursal sai ka ce mishi mursal za iya samun dan bambanci tsakankanin istilahatin nan domin istilahatin nan kamar a ce hadisi mursal hadisi marfu'i munqati za a iya samun dan bambanci wajen tarihi tsakanin malaman hadisi da kuma malaman ulumul qur'an amma dai idan muka shiga cikin littafin ulumul qur'an zai zamu gansu insha Allah ta'ala saboda lokacin ne shi yasa ba za mu ka kawo tarihin ko wanne ba wasahati ashiya'u to amma nan sai ya cire alhamza din wannan wata luga ne kirayoyin alqur'ani sun zo da su kamar kira hamza idza ja sai ka sa da alhamza ko amma idan kana kira Hamza idza je shikenan sai ka sanar Hamza amma kai madda ba dai al Hamza yana yin iskafi to wasahat ashya'u akwai riwayoyi da suka ingantu akan mene akan sababi ma'ana akwai ayoyin da suka ingantu ya ingantu cewon kafin Allah ya sauka da su sai da ya fara da wadansu abubuwa bayan kasa to ina misali shine sai ya ce kamali iskikim min qissati ai kama min qissatin li iskikim kaman ayan nan da suka sauka da suke magana akan kirkiren ƙarya ko kuma kissan kirkiren ƙarya da aka yi aka jingina masa da tuna Aisha ma'ana ayoyi guda goma nan da suke magana akan hukuncin kazafi suna daga cikin ayoyin da suke da sababin nuzul ɗan uwa ba fa zaka san fa dalilin ba zaka iya fahimtar cikakken fassarar aya ba fa sai ka koma sababin nuzul nata wannan yana da matukar muhimmanci al-ilmu bis-sabab yurisu al-ilma bil-musabbab idan ka san dalilin saukan aya to zai baka dama ka fahimci hukuncin da ayar take da kishi in ko baka fahimta ba baka san kisan ba to wallahi ma nan zaka kama daji ne dajin ma na ihun ka banza domin cikin sahabbai ma ko tabi'ai ma akwai sahabban da ko tabi'an da suka fahimci wadansu ayoyi ba akan yadda suka yi kamata su fahimta ba misali aya tana cewa inna safa wal marwata min sha'irillahi lalle safa da marwa suna dai daga cikin guraren ibada na Allah faman hajjal baita duk wanda yaje ci dakin Ka'aba da suna aikin haji a waye ta marko yaje umara in sai mene fala jinaha alayhi an yatawafa bihi ma to babu laifi idan yaje yi sa'i tsakankanin safa da marwa babu laifi idan yaje yi sa'i tsakankanin safa da marwa sai wani suke fahimta a to an ce tunda an ce babu laifi idan yaje yi ashe safa da marwa ba dole bane alhalin kuma suna ɗaya daga cikin rukuni na yakin haji ko kuma su suna ciki babu laifi in ma bai yi ba to ba haka fassarar take ba sai sayyidatuna Aisha ta fahimtar da su a'a abinda ake nufi ko malamai suka fahimtar da su abinda ake nufi da ta akwai wani gunki ne akan dutsen safa isa ko akwai na'ila ko makamancin haka akan dutsen marwa lokacin jahiliya idan suka je suka yi sa'ayi tsakankin suka yi safa da marwa suna akan dutsen safa idan suka zo gashi sun yi ibada sai kuma su hada da bautun gunki in suka zo nan marwa ma in gashi sun yi ibada kuma su hada da bautun gunki sai bayan musulunci ya zo sai ya tabbatar da yin safa da marwa a cikin ibadodin na aikin haji shikenan sai waɗansu sahabbai tunda an yi aikin shirka a gurin a lokacin sai suna kyamantar yin safa da marwa suna ganin kamar in sun yi akwai laifi sai ayin ta ce a'a babu laifi a yi kawai ashe ba yana nuna cewa ba wajibi ne a yi sa'i tsakanin safa da marwa ba to yaya za ka fahimci wannan sai ka nemi kisan ayan ko to Allah ka sa mu dace aw tabi'in fa mursalun bin sahati wasa'i wal hijabi min ayati khatul maqamil amr bis salati haka ne na daga cikin abin da ya inganta kan sababul nuzul as-sa'i ayan da ke magana akan sa'i tsakanin safa da marwa kamar yadda muka yi bayani yanzu wal hijabi da kuma ayoyin da suke magana akan hijabi Allah ka kara ma sayyidina Umar yarda sayyidina Umar ya taba cikin hadisin Bukhari yayi bayani yayi muwafaka da ubangijinsa akan abubuwa guda uku ya kawo shawara to ya manzon Allah ayi kaza mana shikenan kuma sai Allah sai ya saukar da aya kan abun Allah ya sa ya dace da abin da zai saukar Allah zai saukar na ayoyi to wata rana sai ce kai ya manzon Allah ai mutane na shiga gidanka kowanne in yazo zurun ko ya shige to me zai sa matanka ba za a sa hijabi tsakanin su da mutane ba ya bada shawara ko sai ga shi kuma Allah ya saukar da hayin hijabi an zo mukamin Ibrahim manzo sallallahu alaihi wasallam da yake Allah umurce shi wa shawuru fil amri akan abinda Allah bai saukar mishi da aya ba hukunci ba to yanzu sai tambaye sahabbai me kuke gani za a yi anan da yazo mukamin Ibrahim sai tambaye sahabbai me kuke gani za mu yi anan shikenan sai sayyida Umar yace tunda ina ganin haza makamu abun abina Ibrahim afala nattakhidhu musalla to me zai sa ba zan barka ina fira nan guraren ba ya manzo Allah tunda ai nan kakan mu annabi Ibrahim yake yin sallah shikenan sai aya ta sauko Allah ya saukar da aya wattakhizu ko wattakhadhu min maqami ibrahima musalla yan uwa wallahi akwai riba kai dai ka san sayyidina umar bawan Allah ne nagari ba dan banza bane wallahi a to ko kai ne ka bada shawara kuma sai Allah ya sa a samu nasara ta wannan azami kuka kikkiawan kikkiawan fata Allahu akbar Allah ya kara masa ba annabi sallallahu alaihi wasallam daraja to shine malai yake cewa wasa'i wal hijabi min ayati suma suna daga cikin ayoyin da suka sauka da sababi ma'ana sababi kun san bahaushe in yace sababi fitira kenan da Allah kai ka cika sababi ba shine nake nimi ba da dalili ba na dalili sababi kalmar larabci eh suna daga cikin ayoyin da ayin hijabi da sa'i tsakanin sa ba da mun suna daga ayoyin daga cikin ayoyin da sai da Allah ya farar da wani abu a bayan kasa sannan ya saukar da su sannan kuma khalfal maqami ay as-sala khalfal maqami da sallah da za a yi a nan maqami ibrahim ko watan khalfal maqami din nan al-amr bis salati ayin da take umurni da yin sallah ta nafila maqami ibrahim dan ayin ta ce menene wattakhizu kaga ayu ittakhizu fi'l amr ne ko tana umurni ne kiran su imamu asim da sauran su ina jin imamu nafi da wasu su kuma wattakhadhu ko to ka dauki da sigin umurnin ita ce zaka dauka Allah ka samu dace sai kuma annabul hadi annahu al-adi asharako nau'i na 11 aw awwalu ma nazala abinda ya fara sauka na farko a cikin alqurani ikra adan asahi fal mudaffiru awwaluhu wal aksu qaumun yaksuru haka ne أوله التخفيف ثم البقرة وكيل بالعكس بدار الهجرة لا أكبر كاي واتمنى كيكا كاللوان زايبين أوبنجيجي ما نبنى ينا يوم واجينا سسكو بطوشو كنشي دبياني ونوك تماي اختباسي ينوكو آيان القرآن يتوسا كيكا كما أنا مشوها هاي ولاني إنك إلم ونن ونياي ونا أبنى إلمي سين تزوشي أتاتي تقونا يا زائي نيمين إيا ba tare da shi wancan ya abin nan ba ma'ana to mu yi kokari kamar yadda malamin nan Allah ya hore mishi muna karatun lugha to yi kokari ka san lugha kai ma ka san yadda zaka yi addinin musulunci yake wannan ya zama shine manufar yan uwa ka san shari'an Allah kuma sannan ka san yadda zaka yi musulunci yake ai sanin lugha shine Allah ya bashi dama yi wannan rubutu ko to dan yin da kai guda da fa yau muka rubuta ko zamu rubuta a rayuwar mu to mu dage yan uwa galibi masu karatun lugha sai ga basu da wani manufa basu da hadafi read arabic as a language yana daga cikin abin da aka hana masu karatun larabci morantar lada da matsayi a wajen Allah to in ka san lugha yi kokari yi amfani da lugha nan kai musulunci aiki dr jalal jalin ko Allah saka mishi da alheri yanzu gashi fa ya dauki ahlari ya waki ya dauki iziya ya waki risala ma ya waki Allah bani iko gaban fitan ku da su gani yanzu din Allah duka bata amfani ba to shi kin shi littafin ba gashi ya rubuta ba to yan uwa haka zamu yi ka san turanci to yi kokari kai amfani da turancin nan ko eh risala ce ka rubuta akan wata matsala na addini musulunci kai ma ka ba musulunci gudunmuwa yan uwa haka ke yana neman aljanna lokacin muna gina makarantar dan dada Allah ji kan dan dada muna gina makarantar nan haka muke mamatan aure wa'azi ana musu wa'azi ku kawo abin da zaku ba addinin Allah ku kawo abin da wallahi ma na ga zaku uza ga wata ta dauko fallan zan ta mata dauko a dun ta ninke ta gyara ta wanke ta yi sa mishi turare dan duwala ta kawo ta tana kuka ma nan dan Allah karbo wannan dan Allah karbo wannan a siyar a sama abin da za a yi ni wani da wata buloda wani buhun siminti wasu haka ke yan uwa ai rigirgi wajen shiga cikin musulunci a cikin addini cikin gidan aljanna to haka ya kamata mu yan uwa in dai zaka yi kokon ne don kudi to farfan so shi ne ne ba su da kudi kafin karshen wata suna tarance neman bashi to amma in kai kokari duk daman da Allah ya baka kai kokari kai musulunci aiki yan uwa wannan shine ake yi sahabban nan ba sun yi amfani da daman sun ma musulunci aiki sun nemi aljanna wallahi ba za mu samu musulunci mu kamar yadda muka sama to haka zamu zabar yan uwa yi amfani Allah ya hore maka harshe yi kokari ka sami addinin fasaha ka zo ka sa littafi karantar kai ma ka isar da sako ka samu lada to yan uwa haka ake yi Allah ya samu dace to na ɗaya daga cikin na daga cikin abinda Allah ya saukar a farko ikra alal asa mafi inganci suratul alaq ayoyi guda 6 na farko ikra bismi rabbikal ladzi khalaqa har zuwa da ayatu 6 shine mafi ingancin abinda aka samu kan abinda ya fara sauka na alqur'ani fal mudaththir sai kuma mudaththir mudaththir din awwaluhu ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wal rijza fahjur wasiya baka fatahir wal rijza fahjur Allah subhanahu wa ta'ala ya sauka mu sallallahu alaihi wasallam amma a mataki na biyu akwai wani asari da kila mutun ya karanta ya gani an tambaye mu sallallahu alaihi wasallam ko kuma makamancin wannan akan wani abu ne ya sauka bayan lokacin da akai akai sallallahu alaihi wasallam wahayi sai amsa ta fito akan cewa mudaththir ne ma'ana bayan wahayin farko wani aya wata aya ce ko wani wasu ayoyi ne suka fara sauka kuma shine mudaththir malume suka ce nubi a bikra an ba annabi sallallahu alaihi wasallam annabci da mene da ikra sannan kuma an ba shi manzanci da mene mudaththir saboda Allah ce kum fa anzir ka shi kai wazi amma ka bincika dai zamu kare ganin bayanan insha Allah wal aksu qaumun yaksuru amma wadin sun malamai sun yawaita kawo aka san wannan cewa mudaththir ita ce Allah ya fara saukarwa sannan kuma sai mene ayoyin farkon mudaththir sannan kuma sai ikra amma alal asah zance mafi inganci shine ayoyin shidan farkon suratul alaq su ne suka fara Allah ya fara saukar da su ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam akwai hadisi da dama wanda ke idan mun shiga cikin littafin ulumul qur'an duk zamu gani insha Allah na'am sai kuma ne awwaluhu taqfifu thumma al-baqara wa qila bil aks bi dar al-hijra sannan kuma nan malam zai zayyano mana ayoyin da suka fara sauka ne a garin Madina watan bayan hijira watan awwaluhu abinda ya fara sauka na farko a bayan hijira shine at-tafifu suratul mutaffifin tana daga cikin surorin da suka sauka a farko bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hijira daga Makka zuwa Madina thumma al-baqara sannan sai suratul baqara wa qila bil aksi amma waɗansu malamai sun kawo akasin haka cewa a baqara ce ita ce ta farko sannan kuma sai suratul tatfif wato suratul mutaffifin sai dai zance mafi zance mafi karfi a mai sharhi ne nan nawa ya kawo zance mafi karfi shine suratul baqara ce ita ce ta fara sauka gabaki ɗayan ta saboda malami sun ittifaki akai cewa ita madaniya ce ka ibnu hajar ma ya kawo cikin fathul bari ittifakin malamai akan cewa suratul baqara ita ce ta fara sauka bayan mene bayan hijira in dai muka shiga cikin littafin zamu sami bayani na malamai Allah ya saka musu da alheri mu kullum magabata in dai ba dai wani abu ne na kafirci ya bayyana a cikin littafin mutum kuma da gangan ne ba mu adda muke musu wannan shine akidar ahlus sunna wal jamaa malaman da suka rubuta littafin da muke koyon fiqh matakin farko irin su ahlali ishmawi iziyya risala da sauransu dukkan su muna musu adda koda dai sun kawo wannan su abubuwan da ya saba mu hadisai amma muna musu adda Allah saka musu da alheri Allah saka musu da alheri in sun yi da kikkiawan ikhlasi Allah zai iya gafarta musu to Allah ya gafarta mana gabaki da thumma baqara wa qila bil aksi bidaril hijra to malamai sun kawo akasin wannan bayani cewa baqara ita ce ta fara sauka kuma wannan shine mafi karfi to ina ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya koma Madina ko to b wannan bawun tana da ma'anar fi ai fi daril hijra wato ma'ana baqara ita ce ta sauka na farko sauka a gidan hijira Madina kenan ko to Allah ka samu dace na'am sai me ne ko malamai na'am akhiru ma nazala ko to yanzu sai kuma nau'i na 12 shine abu na karke ayan karke da ta sauka daga cikin ayoyin alqur'ani kai Allahu akbar wato inda zo irin wannan sai intina wani ne daga cikin bayin Allah kadan ya rige da mu ya zama sahabiba nan ya ji labarin manzo sallallahu alaihi wasallam a garin Madina sai ya kamo hanya ta Kanas ta Kano inji Bahaushe ta Kanas ta Kano duk ya kosa ya zo garin Madina ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga da ya zama sahabi amma ina sai labari ya isa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu Allahu akbar agone na cikin tabiya yake nan ko to ga ayan karki wajen sauka a cikin alqurani daga cikin alqurani wa ayatul kalalatil akhira ila riba aidan wa kila ghaira wa ayatul kalala wa yastabtunuka fil kalala ita ce ayan alakhira ita ce ayan karki wajen sauka kila arriba wannan su malume suka ce a a ba ita ce ba ayan da ke magana akan riba ita ce ayan karki wajen sauka wace aya kenan malumai ittaqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba wannan suka ce ita ce ayan karki wajen sauka kaga fatawa ta nawa kenan ta biyu aidan ko wa qila ghaira wadan su ma sun kawo watan watan nan ayar cewa ba ita bace ba waɗannan guda biyun bane da mun gani a waɗansu ayoyi ne suka sauka ma'ana an ka kawo maganganu da yawa akan mene ayan da ita ce ta karke wajen sauka amma zance mafi inganci ita ce a ayan da ke cikin sura ayan cikin suratul baqara wattaqu yawman turja'una fihi lillahi thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamuna Allahu a'lam al-iqid al-thani ikon Allah ashe fa har yanzu ba al-iqid al-awwal ne to gashi na al-iqid al-thani mun shigo malam zai magana kuma hukunci min jihatil riwaya wato abinda aka rawaito na al-qur'ani daga manzo sallallahu alaihi wasallam to wuduwa irin ayoyin da aka rubuta daga manzo sallallahu alaihi wasallam cewa ayoyin alqur'ani ko surun alqur'ani akwai wadanda aka same su sun zo ta hanyoyi masu karfi kuma sun zo ta hanyoyi birjik daga sahabbai masu yawa to wannan ana ce mishi mutawatir mun gane ko akwai kuma wadanda aka samu sahabbai ɗaiɗai su ne suka zo da su ma'ana kirawoyin an zo su ne daga sahabi guda ɗaya kawai aka samu wannan ana ce mishi ahad riwayar mutum da sannan kuma akwai waɗanda ba su da ba su cika sharuɗin isnadi ba ko kuma kamancin wannan ba wannan ana ce musu shaz su sun saba ka'ida ko kuma ba su cika sharuɗin kira'a ba su ana ce musu shaz kamar yadda zamu ji insha Allah ta'ala to malam sai ya ci gaba da bayani akan cewar wa sab'atul qurra'u ma kad nakalu fa mutawatirun wa laysa yu'malu bi ghairihi fil hukmi ma lam yajri majal tafasiri wa illa fadri hai Allahu akbar musaffilun fa'ilun mustaffilun fa'ilun haka ne ko to malaman dai suka sa aure sai mun gyara asan ni ma je har yanzu dalibin ne har yanzu ina zuwa makaranta kuma alhamdulillah ina alfahari da haka ga malamai na a zaure ga sunan daban-daban ina zuwa ina karatu gurin su to Allah ka kara saka ma malaman mu da alheri akwai kirawoyi guda bakwai da al-Imam Dani ya rubutu a kansu ya samu littafinsa At-Tafsir fil Qira'at As-Sab'i shi ma ya bi tako ne na irin magabatansu akwai Ibn Mujahid huwa awwalu man sabba as-saba shi ne malamin farko da ya fara rubuta littafi akan kirawoyi guda bakwai Ibn Mujahid to bayan nan Imam Dani ya biyo bayan sa bayan nan kuma Imam Shatibi yazo ya maida At-Tafsir cikin waki alfiya waƙoƙi 1173 ya rubuta alfiya kan kirawoyi guda bakwai to amma zance gaskiya mafi inganci shine kirawoyi guda goma sune ingantattu sune kamar haka akwai kira'an Imam Nafi akwai kira'an Abdullah bin Kasir akwai Ibn Amir akwai kuma Imam Asim akwai Hamza akwai Imam Al-Kisa'i akwai kuma Abu Amru Al-Basri akwai Yaqub al-Hadrami akwai kuma Imam Khalaf sai kuma wani na kawo Khalaf al-Ashir Abu Ja'far waɗannan sune kira'o'i ingantattu mutawatirai dukkan su inganta babban malamin fannin Sheikhul Islam Sheikhul Kul wa Imamul Kul shine Ibn al-Jazari
kai Allahu Akbar
Sheikhul Kul wa Imamul Kul Allah jikan da ta'imul shidi soyi aka yake ma Ibn al-Jazari taki akan wannan fanni na kira'at kamar Ibn Taymiyyah ne a fannonin musulunci shi kuma in aka ce Ibn Taymiyyah kuma an gama to Allah ya jikan su to shi Ibn al-Jazari mutumin Sham ne Syria a yanzu ya zo ya bi isnadin kira'o'in nan gabaki daya guda bakon nan sai da ya tabbatar da cewa sun ingantu daga manzon sallallahu alaihi wasallam bayan ya bi sannan kuma ya ƙara bin kira'o'i guda uku Yaqub al-Hadrami da ta Khalaf al-Ashir da kuma ta wani kenan Abu Ja'far ya bi yake su ma isnadin su sun ingantu sun cika sharuɗan kira'o'i mutawatirai sannan sai ya hada su da su malamai kuma suka bi mishi akan haka mana bayan sun bincika su suka tabbatar da haka sai ya zama akwai kira'o'i guda goma ne mutawatirai daga nan sai ya rubuta littafi An-Nashru fil Qira'at al-Ashr Allah ya bani iko zan kawo muku ku zan zo muku da su gaba amma ku gani ba sannan kuma bayan ya rubuta wannan sai kuma ya koma ya waƙe mai talifiya ya bi sa mata suna Tsaibatul Nashr Tsaibatul Nashr fil Qira'at al-Ashr a cikin daurin da Allah ba mu iko na muka faro na tafiya muna fatan Allah da sai mun dinga ni har zuwa ga tsayi ba din Allah ya ja to Allah ka sa mana albarka Allah kuma karba mana to kira'o'i kashi uku ne akwai mutawatirai akwai kuma ahad akwai kuma shadh malam sai ce wasabatul qurra'u ma qad naqadu fa mutawatirin wasabatul qurra'u kaga waɗannan qurra'u guda bakwai ma tana da ma'anan allazi ne musuliya ce relative pronoun ne ai allazi naqalu fa mutawatirin dukkan abin da waɗannan qurra'u guda bakwai suka roƙo mutawatirai ne ma'ana an samo su da ingantattun hanyoyi birjik masu yawa daga wane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam